daga nan sashin Hausa na muryar Amurka aka lalubo akan mita wato 25 da 21 da kuma 16 abin nan mai dake jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa na zangon FM akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niya dake binnin kwanni sannan masu sauraron magana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake kuma si baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau Juma'a 8 ga watan Disamba shekarar 2017 Muhammad Lalo ne tare da Hafsa dan mai soro muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan yammaci yanzu karfe 10 na safe ne a Washington DC ga kanin labaran duniya
A yau Juma'a ƴan sandan Isra'ila sun harba barkonan tsohuwa akan ƴan zanga-zangar Falastinawa a garin Bethlehem yayin da aka kaddamar da ranar nuna fusatar da sassan na Falastinawa suka buƙaci a yi Jami'ai a jihar Yerevan dake kasar Sudan ta Kudu sun dora laifin kisar wani dan majalisar jihar akan mayaka masu biyayya ga madugun ƴan tawayen Riek Machar wani kakakin ƴan tawayen ya musanta wannan zargi A yau Juma'a Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai suka sanar da samun ci gaba akan ka'idojin ficewa Burtaniya daga kungiyar
To a Najeriya shin me ke haifar da matsalar karancin man fetur ne a duk shekara wato karshen shekara da sauran lokutan bukukuwa
An san cewa kusan duk lokaci irin wannan Allah ya kawo mu karshen shekara lokacin Kirsimeti ko Sallah mun ga yayin mutane sukan shiga ciki su don su ci riba haramtacciya
Dubun wani gungun masu yi lalata da ƙananan yara ta cika a jihar Adamawa
Ai laifi ne na ce wanda laifi na amfani da karamar yarinya zai kai shafin koko lamarin shekaru da daina wannan abu da ya yi mana na yi na dama.
Za ku ji ƙarin bayani cikin rahotannin sannan muna ɗauke da wani rahoto ma daga jamhuriyar Nijar baya ga haka shirin duniya Amurka shi ma na nan tafi amma da farko ga labaran duniya.
Yau Juma'a ƴan sandan Isra'ila sun harba barkonan tsohuwa akan ƴan zanga-zangar Falastinawa a garin Bethlehem a yayin da aka kaddamar da ranar nuna fusatar da sassan na Falastinawa suka buƙaci a yi. An tura ƙarin ƴan sanda da dakarun tsaro zuwa birnin Quds biyo bayan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta ayyana cewa birnin na Quds shine babban birnin Isra'ila kuma Amurka na shirin maida ofishin jakadancin ta can. A can baya Isra'ila tana hana matasa shiga masallacin Al-Aqsa na Quds a inda tashin hankalin ke barkewa duk lokacin zaman tankiya. Mai magana da yawun ƴan sandan Isra'ila Mickey Rosfeld ya ce ba mu ga wasu alamun tashin hankali a wurin ibadar ba, don haka ba mu ƙayyade shekaru ba. Idan wani abu ya tashi, za mu ɗauki mataki cikin gaggawa. Wannan masallaci na Al-Aqsa shine na uku wajen tsarki ga musulmi, yayin da yankin wurin shine mafi tsarki ga Yahudawa, wanda suke kiran shi Temple Mount. A yau Juma'a ana zanga-zanga a fadin gabas ta tsakiya da kasashen da musulmi ke da rinjaye. Dubban mutane sun yi gangami a kofar ofishin jakadancin Amurka da ke Kuala Lumpur, babban birnin Malaysia. Wasu daga cikin ƴan zanga-zangar suna ɗauke da kwalayen da ke yin tur da shugaba Donald Trump. Wasu kuma na ɗaga hannu daga kan Quds. A Indonesia ƙasar da ta fi yawan musulmai a duniya, ɗaruruwan ƴan zanga-zanga sun yi cincirindo a ƙofar ofishin jakadancin Amurka a Jakarta. Suna cewa Trump ya haukaci. Mutuwa ga Trump.
Jami'ai a jihar Ray River dake ƙasar Sudan ta Kudu sun ɗora laifin kisan wani ɗan majalisar jihar akan mayaka masu biyayya ga madugun ƴan tawayen Riek Machar. Wani kakakin ƴan tawayen ya musanta wannan zargi. A cewar jami'an gwamnatin jihar Tere, wasu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka harbe Jacob Kwiyansuk har lahira a ranar Laraba a wani garin Uganda mai suna Mijale. An kashe shi ne a lokacin da yake ganawa da ƴan gudun hijirar Sudan ta Kudu waɗanda suka tsallaka iyakar ƙasar domin gujewa tashin hankalin da ke faruwa a yankin Kajokeji a watan Yulin shekarar 2016. A watan da ya gabata ne ƴan majalisu masu wakiltar yankunan Kajokeji da Liwolo da Niyepo da kuma Kangabo suka je arewacin Uganda domin ganawa da ƴan gudun hijira akan aiwatar da wani tsarin zaman lafiya. Amma a lokacin da abokan aikinsa suka koma jihar Taye shi sai zauna a Mijale. Ministan labaran jihar Ye River Alfred Kennedy Duku ya zargi dakarun adawa na kungiyar mashadarafin aikata wannan kisa. Mai magana da yawun ƴan tawayen Wayi Goodwill ya musanta zargin cewa suna da hannu a kisan Kuyan Suk. Ya kuma ce dakarun kungiyar ma san ba sa kasar ta Sudan ta Kudu a lokacin.
A yau Juma'a, Birtaniya da kungiyar tarayyar Turai suka sanar da samun ci gaba akan ka'idojin ficewar Birtaniya daga kungiyar. A lokacin da yake hira da ƴan jarida tare da Prime Minister Theresa May ta Birtaniya a birnin Brussels, shugaban kungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ya ce ya kamata a yanzu tattaunawar da ake yi ta koma kan batutuwan da suka shafi cinikayya, saboda an samu ci gaba sosai a bangaren farko na tattaunawar kan yadda sassan biyu za su rabu. Shugabannin tarayyar Turai da za su gana cikin makon nan a Brussels an sa ran za su amince da yarjejeniyar da aka kulla kan harkokin da suka shafi kuɗi game da ficewar Birtaniya daga kungiyar da matsayin iyakar Birtaniya da ƙasar Jamhuriyar Ireland da kuma haƙƙin 'yan ƙasar da ficewar Birtaniya za ta shafa. Yarjejeniyar ta yi tanadin cewa dangane da batun iyakar Birtaniya da Ireland, Birtaniya za ta ci gaba da ɗaukarsa tamkar yadda yake ƙarƙashin tsarin tarayyar Turai na kasuwar tattalin arziki guda da kuma ci gaba da yin amfani da sharɗan kwatsam da makamantansu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin ruwan Amurka za ta aika da wata kungiya domin neman jirgin saman ɗaukar kaya da ya faɗo ya ɓace a gudancin tekun Pacific a watan Nuwamba. Rundunar sojin ruwan a cikin wata sanarwa da ta bayar ta ce an san inda jirgin yake a kan ruwa kafin ya nutse, amma kuma zurfin teku a wannan wurin ya wuce tsawon ƙafa 16,000 wanda ya fi ƙarfin kayayyakin kawo ɗaukin da suke da shi. An samu ceto mutane 8 kimanin mintuna 40 bayan hadarin jirgin, amma matukan jirgi guda 3 sun bata a cikin teku. Rundunar sojojin ruwan ta ce za su iya bakin kokarinsu su ga cewa sun ceto sauran mutanen da ke cikin jirgin. Kwararru da aka dauko daga birnin Washington za su samu jagorancin shugaban binciken hukumar. Za su kuma hau jirgin ruwa ne daga kasar Japan daga nan su zarce inda hadarin ya auku. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, yayin da ake fama da matsalar karancin man fetur a kasar, hukumomi sun baiwa ministan ma'aikatan man fetur Ibe Kachiku umarnin ya dauki duk matakan da suka dace wajen ganin an kawo ƙarshen wannan matsala cikin ƙanƙanin lokaci. Ga rahoton da Umar Faruk Musa ya aika mana.
Wannan umarni da yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ƙasa suka fara kokawa akan irin wahalolin da suka fuskanta dangane da ƙarancin man da aka ce wai ba babu shi bane, amma waɗansu 'yan kasuwa ne suke boyewa. Honorable Ifitanus Liman Katari, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin haɗin kan al'ummar musulmi da Kirista a Najeriya, ya bayyana min irin koke-koken da 'yan ƙasar suke yi a daidai wannan lokacin.
Wanda daga mai dinan ne fa zai yi amfani da shi ya tada generator na shi ya gyara kan mutum ta mai samu abinci. Wanda mai dinan ne fa zai yi amfani da shi a yi nika kawai kenan. Da mai dinan ne fa ke amfani da shi da wasu abubuwa da dama da suke talafawa don talaka. Ko da gwamnati sun yi ko da gwamnati ba su yi ba sai mai dinan sai taimake su.
A waje ɗaya, Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya ƙara mun haske dangane da wannan umarnin da irin matakin da gwamnatin ke ɗauka domin tabbatar da an kawo ƙarshen wannan ƙarancin mai da ake fuskanta a yanzu.
Dama dai gwamnati ta riga ta yi tanadi isasshe fa. Wannan magana ta mai an san cewa kusan duk lokaci irin wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shekara lokacin Kirsimeti ko sallah. Mu ga yan mutane sukan shiga ciki su don su ci riba haramtacciya su gallaza wa jama'a. Gwamnati abin da ta yi wannan shekara sai ta ruɓanya man fetur da shigowa da shi a wannan lokaci. Man fetur yana nan a dankare a tanki-tanki da kuma jiragen ruwa. Babu wani dalili na wannan rashin mai idan ba dan rashin adalci da tausayi na dan adam akan dan adam ba.
Akwai hukunci ko wani horo da za a yi wa masu hannu a wannan badakarar na kawo karancin mai a cikin ƙasa?
Akwai wanda aka saba yi kai ka san cewa jami'an tsaro a duk lokacin da suka ga irin waɗannan, wani lokaci gwamnati takan ba su umarni su kwace waɗannan mugun kayayyaki da aka je aka koye. A'a, idan gidan mai ne wasu hallacin sun ana kwacewa saboda haka mutane su hatara.
Yanzu dai ƴan ƙasa sun sa ido su ga irin matakan da gwamnatin ke dauka da irin kuma tafirin da za su yi wurin kawo ƙarshen ƙarancin man da yanzu babu ma farashi da akan fada idan ana neman a saida shi. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Nigeria.
Kannan tsoro na lamin mugunta
gargade mai gina lamin mugunta
ku gargade mai gina lamin mugunta
mu gargade mai gina lamin mugunta
kai dai mai gina lamin mugunta to ka gina dai dai kaurinka wata kila fa kai ka fada mu gargade mai gina lamin
to a gaida Umar Faruk. Dubin wani gungun mutane ya cika a jihar Adamawa, Najeriya, bayan da aka kama su da aikata laifin yin lalata da ƙananan yara. Hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense ce ta yi wannan kaman, bayan da ta ɗana wani tarko domin cifke mutanen. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani.
Ba tun yau bane dai, ake mazargin cewa akwai gungun wasu matasa da suka ƙware wajen yi wa ƙananan yara fyaɗe a yankin Mobi, wanda kuma aka dade ana fakonsu. To amma kuma sai a wannan karon ne fa dubunsu ya cika. Inda ko suka fara tarkon jami'an rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense. Kakakin rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense din Suleiman Baba ya ce ma binciken jami'an asibiti a Mobi da kuma bahasin da wayanda aka yi wa fyaɗin da ma wayanda suka yi barnan duk sun tabbatar da cewa yara ƙanana hudu ne suka yi wa fyaɗe kuma masu ƙananan shekaru daga 10 zuwa shekaru 12. Suleiman Baba ya ce dubin wayanda ma ake zargin ya cika ne bayan da ƴan uwan waɗannan yara suka tsegunta wa jami'an tsaron inda ko ya ce ma za a gurfanar da wayanda ake tuhuman gaban kotu.
So abun da ya faru mun samu labari ne akwai yawaitan kesa-kesai na wannan fyaɗe ta musamman ta bangaren nan Mobi. So mu kuma sai muka zuba jama'anmu a yi bincike. To sai muka fahimci cewa kusan gungun mutane ne kaman kungiya ce suke da shi waɗanda suka shahara wajen fyaɗen yara ƙanana musamman shekara 12 zuwa ƙasa. To shi yasa Allah ya ba mu sa'a muka yi kokari muka kama su kuma kaji daga bakin su. Yara ne wanda muka fahimci cewa shekarunsu 12 ne zuwa ƙasa kuma an kama su sun tabbatar da cewa lalle sun yi amfani da su. Mu kuma ta bangaren mu mun kai su asibiti kuma mun samu rahoto na likitoci waɗanda suka tabbatar mana da cewa lalle an samu auka akan su.
Su dai waɗanda aka kama sun ma kuhaya ne da Abdullahi Ibrahim mai kimanin shekaru 32, sai Musa Muhammad da ke da shekaru 31, da Bakura Muhammad mai shekaru 39, sai Joseph John mai shekaru 29, da makon Muhammad Musa da ke da kimanin shekaru 42. To wai kome waɗanda aka kama ke cewa?
Na yi laifi ne na sai wanda laifi na amfani da karamar yarinya zai kai 12 ko 10. Lamarin shaidan ne. Ina so a yi yadda duk za a yi a kashe maganan nan. Mu daina wannan abu. Allah ya yi mana kuma na yi na dama.
Suna na Bakura Muhammad. Laifin da na yi na nemi yarinya karamar mai shekara 15. Ita masana'a take na sai sana'anta. Tana sayar da shinkafa ne. Daga nan ne muka fara magana da ita ta ce in ba ta 500 nake ba da 500.
Wasu kenan da suka kware wajen yi wa ƙananan yara fyaɗe a yankin Mobi da ke arewacin jihar Adamawa. Kuma yanzu ma an ko zura ido ne a gaida wannan shari'ar tasu za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. Duniya kasan matalauta, to duniya akwai ma'azanta. Duniya kasan ma'azanta, to duniya akwai matalauta. Amma duniya akwai ma'azanta, to duniya akwai matalauta. To duniya mu bi ta asannu. Amma kutuna cikin ma'azanta, to kutuna akwai matalauta. Kutuna cikin matalauta.
To sai mu ce Allah ya kyauta. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda wata kungiya da ake kira Drydev ta gudanar da wani taron wayar da kan al'ummar ƙauyen Durum a gundumar Magarya, inda ta faɗakar da su hanyoyin karɓan basussuka a bankuna don ƙara inganta sana'o'insu. wakilinmu ta murya wato Tamar Abari ta aika mana da wannan rahoto.
Madan Salamatu wakiliyar ta Drydev cewa ta yi dalilin zamansu shi ne yan karkarar na Durum sun koka game da wannan matsala.
Dangance da tahiyar da mun kai yanzu na shekara uku tare da yan karkarar Durum, mahi yawa abinda suke cewa ke kawo rauni cikin bunƙasar da ayyukansu karamcin jardi. E kenan in su basu da ƙarhin dokan duk nauyin buƙatun ayyukansu, ya kamata a gani wace wani hanyoyi ne ya kamata a doka don su kai ga wa'ansu hanyar kuɗi da ke ba su daman cima gurrukansu.
Buniyar Ahmadu shine wakilin magajin gari na Durum, cewa yayi wannan haduwa ta zo daidai lokacinta ta la'akari da yadda yankin na Durum yake da albarkatu masu yawa a fannoni daban-daban.
A gaskiya mutanenmu na karkara an ƙara da abdiya saboda da kara da suke ga kungiyoyi masu bada tallafi ba san ba hanyar na farko ga kokari ga asusu ga yarda ga bagiri. Mu kuma ƙasar Durum Allah ya sa muna da albarkatuci ga hodamalmu ga gonakanmu ga dabbobinmu ga masana'a. Kenan hanya ce aka nuna musu wanda za su bi don su je su samu tallafi na su bunƙasa abin da suke nawa da gobe.
Buniyan ya ƙara da cewa tuni dai su a ɓangaren su na ma'aikatar magajin gari suka fara tsara 'yan karkarar.
Muna cikin tsara su bisa ofe-ofe. Mun kwatanta musu duk wanda suke da sana'a guda, wanda suke zituwa gari guda ko unguwa guda, sana'ar su guda, su zo mu tsara su mu nuna musu hanyar da za su bi su je su samu tallafin nan. Tun da sabi da ita wannan masu ba da tallafi su bai mutum da sunanka, a'a sai kun je da sunan gurfuma nan gashi ana yin shi kyauta ma za mu je saboda jika bin da kawai mai amsa a wani wuri ku ya masa jika shirin.
Su ma dai kungiyoyin 'yan karkara da aka yi zaman da su cewa suka yi sun karu ainin. Saboda a can baya ba su fahimci komai ba.
Maryam sunana, na huto daga cikin garin Mashako minkin Durum. Na zo ne da sunan kungiyar mata masu asisai. Kam ya fara wayewa gaban nan. Kuma yanzu za mu shiga tahiya tare da kungiyoyi na banki. Tunda mun ga yanzu muhimmancin abin a hili a zahiri.
Ni sunana Jezuli Inusa. Kukanmu ne wanda muka saba yi karancin jalli. Durum tana da albarkatu da yawa wanda 'yan kasuwa suna nan suna ta aiki. To alhamdulillah mun tantamna da 'yan bankuna kala-kala. Mun tantamna sun waye mana kai bisa kan yadda ake hulɗa da su, bisa kan yadda ake yi a san bashi.
Tamar Abari, muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
Kamar Allah a gaida Tamar agogo a nan Washington DC na cewa 10 na safe ne da minti 17 wato 4 na yamma kenan a Nigeria. Niger kamar da Chadi. Yanzu ga shirin duniya Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A ranar Laraba da ta gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, lamarin da ya janyo kakkausar suka daga sassan duniya. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin takaddama da ta biyo baya a cikin shirin namu na duniya Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Duk da irin damuwar da aka nuna ta yiwuwar haifar da rikici a yankin da tuni dama yake cikin rikici, a ranar Laraba da ta gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, wanda hakan alkawari ne da ya dauka a lokacin yakin neman zaɓe a bara.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem.
Na yanke shawaran cewa lokaci yayi da za a ayyana birnin na Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila a hukunce, duk da cewa sauran gwamnatoci sun yi alkawarin yin haka a lokacin yakin neman zaben su sun gaza cika alkawarin su, amma ni a yau zan aiwatar da hakan.
I am delivering.
A dai shekarar 1995, Majalisar Dokokin Amurka ta umarci ofishin jikadancin Amurka da ke Tel Aviv da ya koma birnin na Kudus. Amma tun daga lokacin shugabannin da suka gabata suka yi ta sabunta wani shirin jingina aiwatar da hijirar na tsawon watanni 6-6.
We cannot solve our problems.
Ba za mu iya samar da maslaha ga matsalolinmu ba idan muna maimaita kuskure. Tsofin matsaloli na buƙatar sabbin hanyoyin shawo kansu.
Shi dai shugaba Trump ya dage da cewa ya ɗauki wannan matsaya ce domin kare muradin Amurka da kuma neman hanyoyin zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinawa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya nuna farin cikinsa kan wannan matsaya da Amurka ta ɗauka.
Ina kira ga sauran kasashe da ke neman zaman lafiya da su bi sahun Amurka na ayyana Kudus a matsayin birnin Isra'ila, sannan su mayar da ofisoshin jakadancin su zuwa birnin.
To sai dai shugabannin Falastina sun zargi Trump da kawo cikas a yankurin da ake yi na samar da kasashe biyu a matsayin sulhu na dindindin. Sayyid Erekat shine sakataren janaral na kungiyar da ke kare muradun Falastinawa ta PLO.
Wannan matsaya harga malam masallaci ne da rufe duk kofofin tattaunawa. Ina kuma ganin shugaba Trump ya cire Amurka daga cikin jerin masu shiga tsakanin domin samar da zaman lafiya.
Masu lura da al'amura dai sun ce a lokacin jawabin nasa shugaba Trump yana sana cewa wannan matsaya da ya dauka za ta haifar da cece-kuce, abin kuma da ya faru kenan. Recep Tayyip Erdogan shine shugaban kasar Turkiya.
Babu wanda yake da damar zai yi wasa da rayuwar biliyoyin mutane saboda wani buri na gashin kansa. Wannan mataki zai janyo hankalin ƙungiyoyin 'yan ta'adda ne kawai.
Shi ma Papa Francis ya tofa albarkacin bakinsa dangane da wannan takaddama da ta kunno kai.
Ina kira da a maida zuciya nesa a mutunta birnin Kudus a matsayinsa da yake a yanzu, kamar yadda yake a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya.
To, a daidai lokacin haɗa wannan shiri, wato kwana guda bayan sanarwar shugaba Trump kan birnin na Kudus, a rangama ta ɓarke a tsakanin Falastinawa da dakarun Isra'ila a kan titunan gaɓar yamma da kogin Jordan da Gaza. A yankin gaɓar yamma da kogin na Jordan, dandazon mutane sun yi ta jifan dakarun Isra'ila da duwatsu, yayin da wasu suka riƙa cinawa tayin motoci wuta a Ramallah, inda nan ne hedkwatan gwamnatin Falastinu, lamarin da ya haifar da tashin wani baƙin hayaƙi. A Bethlehem, dakarun ƙasar sun yi ta amfani da dabarar watsa ruwa da hayaƙi mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zanga. To sai dai duk da ƙurar da wannan sanarwar ta shugaba Trump ta tayar, babu wani shiri na gaggawar maida ofishin jakadancin daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus. Hukumomi sun ce zaben wurin da ke da cikakken tsaro a kuma gina ofishin jakadancin na Amurka zai ɗauki shekaru da dama. To, a wani lamari na daban kuma, wani ɗan majalisar dattawan Amurka ya ajiye aikinsa bayan da guguwar zarge-zarge yin ayyukan lalata da mata ta hanyar da bata dace ba ta yi kane-kane a kansa. Al Franken shine ɗan jam'iyyar Democrat na biyu da ya ajiye aikinsa na majalisa a wannan mako, a wani lamari da ake ganin sun nuna rashin dattako ta hanyar aikata abin da bai dace ba. A yau ina mai sanar da ku cewa nan da wasu makonni masu zuwa zan yi murabus a matsayina na mamba a majalisar dattawan Amurka, inji Franken, wanda ya fara wakiltar jihar Minnesota tun daga shekarar 2009 yayin da yake magana a zuwan majalisar a jiya. Sanatoci ne da ya daga jam'iyyar Democrat suka matsa ma Franken ya ajiye aikinsa, bayan da wani rahoto ya rawaito wata tsohuwar ma'aikaciya a majalisar tana zarginsa da cewa ya taɓa sumbatar ta a shekarar 2006 ba da son ranta ba. Jama'a, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin Steve Harmon da ya haɗa ainihin rahoton, da Nazir Ahmad Hausawa da Abubakar Junaidu da kuma Salihu Garba, waɗanda duk suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Mansur Babauro na faɗa da Babangida Yusuf na faɗa da Anura Sani Rijau Radiologist da Muhammad Bashiru da Mare. Suka ce salam VOA Hausa, fatan alheri gare ku. Muna saya ɗaukacin al'ummar musulmin duniya murnar zagayowar ranar da aka haifi fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amincin Allah ya tabbata a gare shi. Allah ya maimaita mana wannan ranar, amin summa amin. Sako na gaba ce salam VOA Hausa, fara sallamar malaman makarantu da gwamnatin Kaduna ta yi sam bai dace ba, kamata yayi a ce ta tura su ƙarin karatu, ko da yake masu iya magana na cewa kowa yayi da kyau zai ga da kyau, daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Sai sako na gaba ya fito daga Mansur Babauro na faɗa, yace Allah ya sa fadawa da Najeriya za ta yi cikin jerin kasashen da OPEC za ta rage musu yawan man da suke haƙowa, ga kowane wuni ba zai shafi bangaren tattalin arzikin kasar mu ba, duba ga yadda tattalin arzikin kasar mu ya dogara kacukan ga man fetur. Sako na gaba yace salam BOA Hausa. Wa'adin watanni uku da shugaban kasar Masar Al-Sisi ya baiwa rundunar sojojin kasar da su kawo ƙarshen ƴan ta'adda a kasar yayi daidai. Muna musu fatan Allah ya ba su nasarar murƙushe ƴan ta'adda da masu goya musu baya a duk inda suke amin. Sako daga Asma'u matar Bashar Kansila mai tukun yadirin daji da Jamila da Fatima matan Ado Salati goba ga Annabi Jauda Khadija Abubakar Sadiq Belal. Sai sako daga Adamu Musa Shehu Girgir yace salam BOA Hausa. Hakika a kwanakin baya arewacin Najeriya mun samu zaman lafiya daidai gwargwado to amma fa yanzu matsalar tsaro kara ta barbarewa take to muna kira ga hukumomin tsaro da suka yi kaimi wajen dakila duk wani dan ta'adda ko mai tada zaune tsaye. Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa arewacin Najeriya da ma duniya baki daya.
To kafin mu karkare shirin ga wata sanarwa.
Aka waye gari masu koya ma ƴaƴanmu daga matan minista, matan commissioner, matan director, matan wace ce su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka estu cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a adashe ana saka yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jeje ba koyi ba koya musu kai ba.
Mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdul Mumin Kabir Usman kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma ga labarai a takeice.
Juma'a ƴan sandan Isra'ila sun harba barkonan tsohuwa akan ƴan zanga-zangar Falasɗinawa a garin Bethlehem yayin da aka kaddamar da ranar nuna fusatar da sassan na Falasɗinawa suka buƙaci a yi. Jami'ai a jihar Yeriva da ke ƙasar Sudan ta Kudu sun ɗora laifin kisar wani ɗan majalisar jihar akan mayaƙa masu biyayya ga madugun ƴan tawayen Rick Machar, wani kakakin ƴan tawayen ya musanta wannan zargi. A yau Juma'a, Birtaniya da kungiyar tarayyar Turai suka sanar da samun ci gaba akan ka'idojin ficewar Birtaniya daga kungiyar a lokacin da yake hira da 'yan jarida tare da Prime Minister Theresa May ta Birtaniya a birnin Brussels. Shugaban kungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ya ce ya kamata a yanzu tattaunawar da ake yi ta koma kan batutuwan da suka shafi cinikayya a saboda an samu ci gaba sosai a bangaren farko na tattaunawar kan yadda sassan biyu za su rabu. Rundunar sojin ruwan Amurka za ta aika da kungiya domin neman jirgin saman ɗaukar kaya da ya faɗo ya ɓace a kudancin tekun Pacific a watan Nuwamba. Rundunar sojojin ruwan a cikin wata sanarwa da ta bayar ta ce an san inda jirgin yake akan ruwa kafin ya nitse, amma kuma zurfin teku a wannan wurin ya wuce tsawon ƙafa 16,000 wanda yake ya fi ƙarfin kayayyakin kawo ɗaukin da suke da shi. An samu ceto mutane 8 kimanin mintuna 40 bayan hadarin jirgin, amma matukan jirgin guda 3 sun bata a cikin teku. Rundunar sojojin ruwan ta ce za su yi iya bakin kokarinsu ganin su nemo matukan jirgin da suka bace. Kwararrun 'yan agajin da aka dauko daga birnin Washington za su samu jagorancin shugabancin binciken hukumar.
Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi, wato 8 kenan da rabi agogon Ghana, za mu zo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzaya shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Bari kuma mu yi amfani da wannan damar mu taya Miss Grace Solomon Adikaba da Mr. Emmanuel Marcus Abokara muna ɗaurin aurensa da za a yi a Jos Ekwa da ke Janta a Josta wa Arewa kenan a ƙarshen makon nan. Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin Hafsa ɗan mai soro da Tani gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin baki ɗinsa, sai injiniyanmu John Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Kada ku nisa, ga tawagar yau da gobe nan tafi, ai sauraro lafiya.